Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Litinin 19 ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alfar Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gaba jin labaran, za ku ji cewar kungiyar manoman albasa a jamhuriyar Nijar ta gudanar da taronta na shekara-shekara, inda take nazari akan ayyukan mambobinta. Haka kuma Salu Garba na tafi da shirin sa na da rashin tayi. Akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Najeriya da kuma sakwani da kuka aiko mana, amma duk sai kun gaba jin labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya yi imani ƙasar Rasha ta samu nasara fiye da yadda ta yi zato wajen sukurkuta tsarin demokradiyyar Amurka ta hanyar yin katsalandan a zaben shekarar 2016. A saboda matakin bincike daban-daban na wata da watanni da wannan katsalandan ya haifar. A cikin wani sakon da ya rubuta a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce idan har burin ƙasar Rasha shine haifar da rudani, hargitsi da tashin hankali a cikin Amurka, to ta samu nasara fiye da duk yadda ta yi zato. A saboda kwamitocin bincike da ke zama da ayyukan bincike daban-daban da kuma ƙiyayyar da ake nuna wa jam'iyyar Republican, Amurkawa ku buɗe idanunku, in ji Trump. A cikin sakonnin da ya ta turawa na tsawon sa'o'i a kafar Twitter, shugaban na Amurka ya ci gaba da sukar binciken da ake yi akan alaƙar da ke tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓensa da Rasha. Haka kuma Trump ya soki lamirin mai ba shawara akan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster, wanda ya faɗa a ranar Asabar cewa an samu gamsassun hujjoji cewa ƙasar ta Rasha ta yi kutse a zaɓen na Amurka wanda aka yi a cikin shekarar 2016, kwana ɗaya bayan da babban mai bincike na musamman Robert Mueller ya gabatar da takardun tuhumar wasu 'yan ƙasar Rasha su 13 da wasu hukumomin Rasha su 3 da laifukan ƙaddamar da yaƙin farfaganda domin gurgunta zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 da ta taimakawa Trump domin ya ci zaɓe. A cikin wani sakon da ya aike a Twitter, Trump ya ce ba wai na ce Rasha ba ta yi kutse ba ne, a'a, cewa na yi tana yiwuwa Rasha ce ko China ko wata ƙasa ko wasu ƙungiyoyi ko kuma wani ne ma ya yi zaune a kan gadonsa a gida a gaban kwamfutansa ya yi hakan. Trump ya ce sai dai abinda McMaster ya manta bai faɗa ba shi ne 'yan Rasha ba su yi tasiri a sakamakon zaben na shekarar 2016 ba, kuma duk wani haɗin baki an yi shi ne a tsakanin Rasha da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da wasu 'yan jam'iyyar Democrat. Trump ya ci gaba da cewa McMaster bai kula da yadda jam'iyyar Democrat ta sarrafa kuɗinta na kamfe ba, sai dai zargin cewa Trump na da alaƙa da Rasha game da zaɓe. Wani jirgin saman ƙasar Iran ya yi haɗari a cikin tsaunukan Zagros, kuma mutane 65 ne da ke cikinsa duk sun mutu, in ji kamfanin dillancin labaran ƙasar Iran. Rahotannin farko na cewa mutane 66 ne cikin jirgin, amma daga bisani sai aka gane cewa mutum guda ya makar bai samu shiga jirgin ba. Jirgin dai ya bar birnin Tehran ne jiya Lahadi da safe akan hanyarsa ta zuwa Yasuj da ke lardin Isfahan, wanda yake tafiyar kilomita 560 ne. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta Iran ta tura tawagarta zuwa inda wannan haɗarin ya faru, amma buji da tsananin iska haɗi da dusan ƙanƙara sun hana jirgi mai saukar ungulu kaiwa ainihin inda haɗarin ya faru. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bi sauran shugabannin duniya wurin nuna alhini game da wannan mummunan haɗarin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi baƙin ciki ƙwarai da gaske sakamakon wannan haɗarin, don haka tana miƙa ta'aziyarta ga 'yan uwan waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su, da ma ɗaukacin jama'ar ƙasar ta Iran na wannan rashin, in ji shi. Biyo bayan takunkumin da ƙasar ta Iran ke fuskanta ya sa take ci gaba da kasancewa da tsoffin jiragen sama, domin hakan ya hana ta samun damar sayan kayan gyaran jiragen sama a ƙasar. Wannan ne ma ya sa ake ta yawan samun haɗura a cikin ƙasar a waɗannan shekarun da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Harkokin siyasar ƙasar Afghanistan sai ƙara muni suke yi a jiya Lahadi, a lokacin da aka samu gwamnan lardi na biyu da ya fito ya ƙi yarda da cire shi daga kan kujera da shugaban ƙasar ya yi. A ranar Asabar ne dai shugaba Ashraf Ghani ya bayyana nadin sabon gwamnoni na wasu larduna biyar ciki har da na Samangan da ke arewacin kasar a wani bangare na yunkurin inganta mulki a sassan kasar. Sai dai kuma Abdulkarim Keda wanda ya yi shekara guda a kan kujerar gwamnan lardin ta Samangan ya tur da kuma yin watsi da sukar da shi saukar da shi da shugaban kasa yayi yana ma cewa ba za ta sabu ba. Yace yayi Allah wadare da wannan shawara ta rashin adalci wanda ta sabawa abinda mutanen Samangan ke so. Gwamnatin kasar da ta nada Abdul Latif Ibrahim ne a matsayin sabon wannan lardi dake arewacin Afghanistan. Abdul Latif tsohon dan jami'ar Hizbul Islam ce ta tsohon shugaban yan kishin Islama Gulbadin Haimaktai dan kabilar Pashtun dake wa taron manema labarai jawabi yace bai yarda da cewa an tube shi ba.
Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manoma albasa a jamhuriyar Nijar sun bayyana matsaloli da suke fuskanta wurin gudanar da aikinsu tare da yin kira ga hukumomi su kawo musu dauki domin cigaba ayyukan nasu. Manoman su yi wani kiran ne a wurin taro da kungiyarsu ta shirya a jihar Tawa. Ga dai Haruna Mamman Bako da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Alhaji Mustafa Kadri Sarkin Abzin shine magatakarren kungiyar ta Amfo ta manoma albasa na jihar Tawa.
Wannan taron mun shirya shi saboda musan ayyukan da mun kai bara, musan ayyukan da adda saura da ayyukan da ya kamata mu yi bana. Taro mun tsaida shi bisa ga su manoma albasa su kan kansu dabar su shirya kansu, su tsara kansu, su san abin da suka so, su san inda za su bi dashi. Dan gwamnati da masu hannu da shi ne a shirye suke su karbi tsarin da sun ka kawo kamar tsarin aiki wanda ya kamata a basu hannu, gwamnati za ta iya bada hannu.
Sai dai manoman sun ce akwai ababen da ke hana ruwa gudu a cikin sha'anin tafiyar harkoki na noma albasa, kamar yanda Ali Duka mataimakin shugaban kungiyar manoman albasa FIFO ta Madawa ya ce.
Wannan kwantuwar an yi shi ya dauki lokaci, amma har yanzu akwai ja-inja bisa ga shigowa kwantuwar a zo a kawo albasa. Sannan na biyu muna da matsala abin da ya danganci wani bangare da ba su ɗauka bandar levin. Shi ko bandar levin man kenan da anka yi shi saboda a tantance albasa ta ina ce, sannan kuma albasan nan buhu nawa anka ɗauka.
Manoman albasar sun dukkufa wajen ganin kamfanin nikon albasa ya kafu a wannan yankin na jamhuriyar Nijar bayan aniyar su ta yin haka da farko ta subule musu, kuma turan da suka musu alkawali suka je kasar Senegal suka girka kamfanin maimakon su kafa shi a jihar Tawa. Akan haka waɗansu daga cikin mahalarta taron na Madawa na jihar Tawa na manoma albasar sun yi furci kamar haka.
Abdullahi Jallo sutura ko wannan izini wanda ya kamata ta yi gyaran albasa ta maida ta gari a sa ta cikin abun nan a saida, ya zamanto ta harin haraka ba ta yi ba, sai yanzu aka samu wata wani kamfani wanda ya ɗauki nauyin zashinta shi ma ya kawo nashi ka'idodi. Bisa waɗannan nashi ka'idodi aka diba aka gani tunda ƙungiyoyi da waya akwai far social kinsu waɗanda ba su zuba ba. Kenan diya ta ɗoro musu waɗanda ba su zuba ba.
Sunana Muhammad Abubakar da kuma president kin region na manoma albasa na ƙasa Tawa. Aro abun da ya tsaisuwa bisa ga wanga zance dai na zancen sutraku na da muka yi zuwa zancen izin kin na albasa. Abun da mun ka tsaida bisa shi dai kwalin dai na farko ya tai Senegal. To kuma akwai na biyu yanzu wanda ake son a kafa, abun muna sa ran akwai wanda za a yi.
Sunana Iso Maliki. Na fito daga communiquin Kalfu cikin department kin Tawa, ni president na federation kishin Kalfu. Bunda zan fara fadi in ta yi can communiquin mu cikin department kin mata Tawa, abinda zan ji a hankalin mutane game da kamfanin nan na Sautarako da an ka ce za a kafa nan. Kenan akwai yan kudade da an ka tambaye jama'a su ne na 300 kudin da aka bada. To waɗansu sun bada, waɗansu ba su bada ba, yanzu za mu ja hankalin mutane da Allah su cika wannan alkawali da an ka doka mu ba da kasanmu da sutarako ta nema gare mu.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. To kafin mu ci gaba dai za mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 2 ne da minti 12 na dare ga shirinmu na gaba.
Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban kasar Najeriya. Makon jiya mun fara tattaunawa ne akan matsalar da ke akwai akan farashin dalar Amurka barkatai. Mun ci gaba da tattaunawar kamar haka.
A Najeriya akwai kamfanonin indiyoyi da yawa da suke da suna da kamfanoni waje. Sai su ce ga kamfani za su yi kaya wurin sa. A ba su foreign exchange su je su sayo kaya amma daga kamfanin su ne. So kudin kamar ya zo na hannunsu.
Yes. Haka to shi yasa nake ga maka ita wannan department wannan bangare na babban bankin tarayya dole duk kamar ɗan abubuwa ka san wato da wanda yake so ya yi cuta ko ya yi sata kullun yana neman suna neman hanyoyi sabbin hanyoyi yadda za su bijire ko kuma in ce za su obasmatin in da duk dabarun gwamnati su ma gwamnati ya kamata kada su zauna dole su ma su nemo sabbin hanyoyi da ra su kama waɗannan mutane kuma ba abu bane da yake buƙatar wani sabon abu nan ba tunda akwai structure in ma'ana me structure akwai
tsare-tsaren
nan akwai dokokin nan akwai CBN Act wato doka da ta yi ita banking duk waɗannan abubuwan yana ciki akwai BOFIA Bank and Other Financial Act
BOFI
yeah, BOFIA kenan akwai wannan dokoki duk tunda an ba ku dama ga dokokin da ya kamata ku bi kuma kuna da mutanen nan na aikin nan kamar da na ga maka kowanne bangare na Najeriya akwai babban bankin tarayya akwai CBN branch a wannan jiha saboda haka kuma akwai wannan department banking supervision department saboda haka kamata yayi su aikin su in mutane ba su aikin su kar ya kasance officers ma'aikata wannan babban banki sai dai su zo a je meeting ko a zo na office daga safe yamma a tashi ya kamata duk wanda yake aiki in aikinka ne fita duba waɗannan abubuwan ya kasance ana fita indirect kuma akwai director wannan bankin supervision din idan shi ma ba zai yi aikin shi ba a canza shi saboda haka haka ma har zuwa kan shi babban shi mai girma gwamnan Central Bank
najika kuma saurare suna jinka amma akwai farashi daidai har wajen hudu
haka ne
wata hanya kaga za a bi hada farashi nan zama daya dan ba sun zama daya ba gidan da za ku ma
kaga na daya idan ana so a hada shi ya dawo daya abu biyu na farko akwai hanya biyu da za a yi haka yes ayo haka za a iya hada shi ya dawo daya amma me zai kasance dala bara waɗannan masu janin concern na business masu abin da zasu je yi na tallafa tattalin arzikin ƙasa zakani da Allah zasu siyo abubuwan da zasu taimaka
ma ƙasa
zasu sha wahala na dai kenan saboda za a iya yin za a iya collapse duka waɗannan rates din duk waɗannan farashin ya dawo daya amma zai yi tsada dalan za ta zo kusa da saboda darajar naira nan za ta zo kasa dalan nan za ta zo kusa da ala misali naira zuwa 360 ko 60 da wani abu yanzu a black market a kasuwar bayan fage tana 350 365 to shi nake ga maka yanzu in har kana so I collapse sai dai in kowa zai siya a banki yanzu kaman mai tafiya a banki zuwa yawo ko abun nan yana samun ta a banki PTA da BTA ana saida ita 360 saboda haka sai dai a zo tauraron nan haka amma kaga masu siyan machine wanda za su tallafa da gasa ba za su same in aka ce guda ɗaya dan ba zai yi ba a bawa masu yawo wanda za su je yawon mai ake cewa
shakatawa
kuma a sayar musu da abu dan ana mitigating ne ana fitowa daga foreign reserve ne a dan cushioning effect din wannan so ba zai yi ba kaga sai dai a sayar da ita a tsadanta in kana so ta dawo daya ko kuma daya hanyar da ban ga ma ba shine sai dai mu tashi gaba daya ɗan ƙasar Najeriya mu koma mu bi economic and growth and recovery plan na wannan gwamnati shine waɗanda za su koma gona
ai sun yi blueprint na wannan
a koma gona ya kasance Najeriya muna fitar da abubuwa fiye da mai ya kasance muna sayar da shinkafa wa wasu kasashe muna karban dala da ita muna sayar da masara muna karban dala da ita yanzu, muna sayar da koko muna karban dala da ita
yanzu
kuma muna fitar a ce muna yin mashin moto
dole ne mu shigo da abuwa daga waje
kamar na me kamar wanne ba dole akwai abubuwan shi yasa ai ita banki in ka duba da Ministry of Finance da Ministry na kuɗi wato ita Ministry na kuɗi da kuma ita CBN ai sun ba da abubuwan da ba dole bane sai an shigo da su shi yasa suka ce ko ka zo ma kace kana son a baka wato farashin gwamnati a dala da wannan bara a baka ba akwai abubuwa saboda ana yin su a Najeriya amma akwai abubuwan da dole sai an so a waje kamar machine yanzu kamar gona aikin gonan nan da muke so mu yi muna so go aikin gona ya haɓaka ko ba haka ba
wannan daban yake
a bare dai ka mun tambaya ai kamar haɓaka aikin gona yau in kana so kai mechanized farming ba zai yi ba in baka da tractor ba zai yi ba in baka da akwai injinoni engines da ake bukata ba zai yi ba in baka da abuna mills da zaka sarfa shinkafa yanzu ka je kasar Kebbi jahar Kebbi zaka ga yadda aka sa mills sabbin mills babu shi a Najeriya ai
barista ba faɗa maka nabu
to
waɗanda suka kirkiro machine tractor suka kirkiro motoci wasn't su ba daga kansu ka so mai ba kyau din har suka kware
wannan haka ne
kamar kasar Japan wannan haka ne su masaya a nan kasar ta je tana dudubawa a Najeriya muna da mutane da suka iya buga kwano hada kwano su yi su kirkiro abuwa da su abinda ba samu ba tallafi goyen bayan gwamnati shine ba su da shi
yanzu
har gobe muna fita waje muna sawo kai abinda za su iya sarrafawa cikin gida da kansu
ban ki ba haka ban ki haka
ba kuma abun al'adun na gargajiya masu tasa masu manyan tukwanan gini tukwanan dafa tuwo iyayenmu na da can ai a cikin gida aka yi su waɗannan takna wannan wannan fasahar me ya faru da ita
to ban kina ka ba fa amma bari in ga ma wani abu ai ba wai lokaci ɗaya bane komai ya dawo haka ko ba gaskiya bane yawa komai bacin abubuwan ya dade da baci ko ba wannan gwamnati bane abubuwan suka baci abin amsa kilayi tun da dadewa kuma abin da kake magana yanzu lokaci ɗaya a fara yin a Najeriya yin tractor ko waɗannan duk mashinan da ake bukata wurin yin wurin masana'antu a masana'antun da za su tallafa ko su tado da tattalin arzikin Najeriya yanzu a koma a yi su a cikin ƙasa Najeriya kai ka san abu ne da zai yi wuyan faruwa a yanzu to amma saboda gwamnati ana kokari saboda gwamnati ta san me baramu gwamnati barata duk shine na ga maka economic growth and recovery plan in kaje ka duba wannan yana da yawa duk waɗannan abubuwan da kake magana yana ciki amma gwamnati barata yi folding hannunta haka ba ta ce tunda yanzu baramu iya yin waɗannan abubuwan da kanmu ba kuma baramu bawa mutane dama yadda za su je su siyo abubuwan da za su taimaka a yi waɗannan abubuwan ba dole gwamnati za ta sa plan akwai abu da ake kira short term medium term and long term plan so a short term yanzu za a samu kuɗi farashi mai rahusa wanda za a ba wa mutane dalar Amerika wanda za su iya zuwa wanda suke da yaƙini mai kyau da cewa za su je su siyo abubuwa ne domin su zo su tallafa masana'antun da ke ƙasa waɗanda shi kuma tallafa masana'antun nan zai ta jawo ta da tattalin arzikin ƙasa kaga ɗaya kenan sannan na biyu medium term da long term plan in kana buƙatar ma wasu abubuwa kamar ka kawo irin maganan ko za ka iya yin wannan abin ko ba za ka iya ba akwai wutar lantarki issue na wutar lantarki sai an samu wutar lantarki a Najeriya kan wani masana'anta kan masana'antu su bunƙasa domin kamar yin tractor ko yin moto ko mashin ba ka da wutar lantarki akwai matsala a kai ba ka da hanyoyi waɗanda za ka dinga shi in ma ka gama gina masana'antar za ka fitar da abin da ka sarrafa zuwa kasuwa ko zuwa inda za ka fitar da shi wasu ƙasashe wato zuwa port ka gane ko kuma border shi ma matsala ne in har baka yi ba saboda haka bi ne dole mu sarrafa mu inganta infrastructures dinmu irin su hanyoyi jirgin ƙasa wutan lantarki sannan har ma ita kanta ma education wato ilimi dole mu bunƙasa iliminmu saboda in ba capacity injiniyoyi ne muke da su waɗanda za su iya waɗannan abubuwan da kake faɗa sun gudu sun tafi ƙasar Amerika sun tafi ƙasar Birtaniya sun tafi ƙasar Jamus saboda haka duk sai mun ƙara sai mun kome sai an fara shi daga farko ne so saboda haka amma gwamnati ta gane haka ta fahimci haka ta san dole za a yi wannan amma a long time a nan gaba amma a yanzu dole mu kawo yadda za mu iya sarrafa rayuwar a hankali a ƙara jawo tattalin martabar tattalin arzikin ƙasar ya dawo shi yasa kaga aka samu waɗannan farashin dala daban-daban
to mallam barista
nagode
jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu Barisa Aliyu Abdullahi na fadar shugaban kasar Najeriya da Solomon Abo da Chubahiro Dioduna da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya
kuɗi a kashin su ta hanya mai
kyau to madalla gaida Malam Salo Garba da bakunsa yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sharhin jaridun Najeriya
Hukumar 'yan sandan Najeriya za ta kara tura rundunonin 'yan sanda guda uku jihar Zamfara. Wannan na daya daga cikin sharhin labaran jaridar The Nation. A cewar jaridar ta The Nation, babban sufeto janar 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada tabbacin cewa rundunarsa za ta tura karin rundunoni har guda uku na 'yan sandan Najeriya domin sa ido da kuma tabbatar da tsaro a jihar Zamfara sakamakon hare-hare na 'yan ta'adda da aka kai jihar ta Zamfara a makon da ya gabata, hare-haren da kuma a sanadiyar mutuwar akalla mutane 40 a karamar hukumar Zurmi. Tinubu ya gana da Saraki Kwankwaso Tambuwal da kuma Wamako. Wannan shine daya daga cikin sharhin jaridar This Day wanda yake cewa Sanata Ahmed Bola Tinubu, daya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC da shugaban kasa Muhammadu Buhari, ya dorawa alhakin ganawa da kuma sasanta 'ya'yan jam'iyyar APC da ke fada da juna, cewa ya gana da wasu jigajigan 'ya'yan jam'iyyar da suka hada da shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki da tsohon gwamnan jihar Kano Kwankwaso da kuma tsohon gwamnan jihar Sokoto Aliyu Magatakar Dawo Mako da kuma gwamna mai ci yanzu a jihar ta Sokoto Aminu Tambuwal. Duk dai a kokarin da jam'iyyar take na ganin ta dinke barakar da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar kafin zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Sai jaridar Leadership, inda daya daga cikin labaran jaridan ke cewa babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya umarci dakarun sojan Najeriya da su damko shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau da yanzu haka ake neman shi ruwa a jallo. Babban hafsan sojin na Najeriya dai ya bada wannan umarni ne a lokacin da ya kai ziyarar rangadi a Camp Zero, wato sharkwatan kungiyar 'yan Boko Haram da ke dajin Sambisa, wani mataki da ke tabbatar da arcewan da shugaban kungiyar ta Boko Haram aka ce yayi. A ƙarshe sai jaridar The Vanguard, daya daga cikin labaran jaridar, na cewa rundunar 'yan sandan filayen jiragen saman Najeriya ta damƙe wani mutum da ake zargin ya sace kusan naira miliyan 1 a cikin jirgin Airpeace da ke kan hanyar Abuja zuwa Lagos a ranar Lahadin nan. A cewar rundunar 'yan sandan je wanda ake zargin yana zaune ne a birnin Port Harcourt na jihar Rivers, kuma ya sace waɗannan kuɗaɗe ne a jakunkunan fasinjojin da ke cikin wannan jirgi na Airpeace da ya tashi daga filin jirgin saman birnin Abuja zuwa babban filin jirgin saman na ƙasa da ƙasa da ke nan Lagos. Sata a cikin jiragen saman Najeriya dai na ɗaya daga cikin matsalolin da yanzu haka fasinjojin jiragen saman ke fuskanta a Najeriya. Da wannan labari ne kuma muke kammala sharhin jaridan na wannan safiya. Babban Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
To madalla ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum Murya Amurka. Mai magana Umar Musa Lemo Karawar Musandamu jihar Katsina tarayyar Najeriya. Ina son bada ra'ayina a game da kokarin da gwamnati suke yi na samar da 'yan sanda jiha. Gaskiyar magana wannan 'yan sanda jiha ba zama alheri ga mutanen Najeriya musamman talakawa ba. Idan aka duba yanda gwamnati suke amfani da 'yan sanda na jiha ba, na ƙasa ma, balle aka ce an yi na jiha.
Assalamu alaikum sashen Hausa na duniya a makar BOA. Na miƙa godiya na ga ma'aikatanku dangane da wannan shiri da kuke na ciki da gaskiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Wannan ayyuka da kuke Allah ya saka muku da alkhairi. Suna na ya zuwa da ita sani da ma hukumar Bosani.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar Iran tana dab da samun makamin nukiliya. Prime Minister wanda ke fuskantar matsin lamba game da tuhumar cin hanci da rashawa yana magana ne jiya Lahadi a wajen taron da aka gudanar game da taron tsaro a Munich na ƙasar Jamus. Ya soki ƙasar ta Iran da zamewa barazana ga na ganin ta shafe ƙasar ta Isra'ila daga doron ƙasa. Ya ce yarjejeniyar nukiliya da aka kulla da Iran ta bata sukunin fara aikewa, wato kerawa da tara makaman nukiliya da za ta yi cimma wannan shekaru goma masu zuwa.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu. Yanzu a madadin Baden Ibrahim Ayawa da baki ɗaya ma'aikacin sashen Hausa na Muryar Amurka da kuma Sini da ya shirya ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan hantsin Craig Burns, Baba Yakubu Makirike sallama da ku, sai an jima. Assalamu alaikum.